haka mai wuya. Me ra yanka game da barin jihohin Najeriya su mallaki ƴan sandan kansu?
Ayan ka duba misali a Najeriya, akwai jihohin da suka yi, amma ka duba kaman jihar Kano, ai sun yi karota, sun yi hizba.
Hizba shari'a suke bi, ko suna tsoron Allah, suna bin Qur'ani. In kana bin Qur'ani ko you will not go wrong. Wannan su mutane za su bi wani ko babu abin da muke tsoro ke.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da sabon mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Me ra'ayinku game da batun kirkiro rundunar ƴan sanda ta jihohi a Najeriya ne? Yanzu za a kai lokacin da ake jin an shirya a samu irin wannan runduna ta jiha-jiha, kuma ta yaya samar da su ƴan sandan jiha din zai shafi sauran ayyukan da gwamnatoci suke son su gudanar? Waɗanne hatsara suke tattare a cikin wannan lamari ne? Wannan lamari da aka jima ana maganganu a kansa shi ne maudu'in da muke son mu soma muhara a kansa daga yau. To amma kafin mu yi nisa, bari ku ji yadda ɗaya daga cikin gwamnonin Najeriya, wato gwamnan jihar Bauchi Bala Muhammad, kuke kallon wannan al'amari. Ga Abdulwahab Muhammad, wakilin mu a can Bauchin ta yaku.
Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi ya jaddada kin amincewar wanduwar irin waɗannan jami'an tsaro mallakar gwamnatocin jihohi ne bisa dalilai na rashin kuɗaɗen ɗaukar ɗawainiyar jami'an tsaron da batun walwalar jama'a da kuma kasancewar baiwa irin waɗannan rukunan jami'an tsaron makamai yana da haɗari.
Ba daidai ba ne a ce ga jihohi sun yi ƴan sanda na kansu. Yaushe muka biya albashin ma'aikata? Yaushe muka ɗauki malaman makaranta ko muka gyara makaranta? Tabarwarewan ilimi da kiwon lafiya ya addabe mu, yaushe kuma za mu zo mu ce za mu ɗauki katin mu bashi bindiga mu ce zai kaya mu? Za mu iya biyan sa albashi? To fa in ba mu bashi albashi ba fa ya san yadda zai samu albashin sa. Saboda haka kamar yadda mai martaba ya faɗi, haka shugaban ƙasa da girma Muhammadu Buhari ya gaya mana a gwamnoni, kuma muna tare da shi akan wannan ƙudurin cewa ba daidai ba ne a wannan lokaci a ce muna neman bayan ba ma iya yin komai a gwamnatance mu ce za mu sake ɗaukan wani lodi mu sake laftawa gwamnati.
Abdulwahab Muhammad, mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a gaishe ka Abdulwahab, shi ma mai girma sarkin Ningi yana da nasa ra'ayi kan wannan batu da za mu kawo muku nan gaba in Allah ya kai mu. Yanzu bari mu haɗa ku da wakilinmu na Abuja Hassan Maina Kaina, ku ji gangan jami'an tsaro da suka haɗa da ɗaya ɗan sanda ɗaya soja da ya gayyato domin su fafata muhawara akan wannan batu na samar da rundunar ƴan sandan jihohi a can Najeriya.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa cikin wani sabon shirin na tsaka mai wuya. A yau za mu duba batun ƙirƙiro ƴan sandan jihohi ne a Najeriya, inda ake ta muhawara a kai, wasu na goyon baya, wasu kuma ba sa goyon baya. Kuma a yau muna tare da manya-manyan tsofaffin jami'an tsaro na Najeriya guda biyu. Akwai Alhaji Abubakar Tsaf, wanda wannan suna ba bako bane a ko'ina cikin Najeriya, domin 'yan Najeriya da gaggawa za su iya tuno irin kokarin da ya yi wurin tabbatar da zaman lafiya da tsaro a jihar Lagos lokacin da yake kwamishina. Baya ga jihar Lagos, ya yi kwamishina a jihohin Osun, a Sokoto, Oyo da Abia, sannan kuma tare da wani babban hafsa a rundunar sojin saman Najeriya wanda masanin tsaro ne a Najeriya. Ina maganar Air Commander Ahmed Tijjani Baba Gamawa mai ritaya. Da yake muna magana ne akan batun kirkiro ƴan sandan jihohi a halin yanzu, idan zan fara da Alhaji Abubakar Tsaf, wanda na san kai baka goyon bayan kirkiro ƴan sandan jihohi, menene hujjanka na abin da ya sa baka son a kirkiro ƴan sandan jihohi a Najeriya?
Wato in zabi da gaskiya ne, wato Najeriya babban ƙasa ne, ba ku mutane da yawa. In aka samu ɗan sanda ɗaya ne zai yi wuya a yabin nan ba da tsaro, amma don rashin gaskiyan mutanenmu, don rashin kwaɗayi, rashin haddama, bai kamata a ce mu samu abin nan ɗan sanda state yanzu ba, domin in an kawo za su ɗauki ɗan sandan nan su ci ma mutanen mutunci. To ka ga abin da ya faru a Rikici, da ce fayin shi yana da state police ne, ai ba wanda ya sai shiga abin nan Rikici, da guke bayyana da shi ne shi ma zai haka, da samun hoton bayyana da shi zai haka. Don yanzu in mun waye nan gaba kuma mun ga da hakuri da juna nan gaba wata kila za a iya samu abin nan amma da yanzu da an ce an kawo za ka gani za su mafaɗa kuma yanzu kuka rufa maganar restructuring ko yana maganar restructuring da mutum ta ba su damar samu ƴan sandansu ba zai daɗe ba za a gani su kuma ba su bindigogi su kai nasu kamar sojoji to bikin nasu abin nan disintegration ke na kasar ne
na wani ke jike a air commander Ahmed Tijjani ba gamawa na san kai kana goyon bayan kirkiro ƴan sandan jirgi a Najeriya kai kuma menene hanzarinka
to alhamdulillah hanzarina a wannan shine ra'ayina a yadda abubuwa suke faruwa yau a Najeriya in ka duba irin kashe-kashe da ake yi ga dukkan jihohi na Najeriya abu ne na tashin hankali kwarai da gaske ba wani shugaba wanda zai naɗa hannuwansa ya zuba idanu ya ga annar waɗannan kashe-kashe ba tare da an ɗauki kyakkyawan mataki ba mataki kuma shine abin da zai kawo maslaha abin da zai kawo a daina wannan kashe-kashe da sauransu ba wai dan ɗan sandan Najeriya sun kasa ba a'a shine a yi kokari a ga waɗannan jihohi an ba su dama su ma sun kafa jami'an tsaronsu dalili ko shine idan aka yi haka ai za ka ga cewa mutanen nan ba wani shugaba a matsayinsa na gwamna da zai zauna ya naɗa hannunsa ya ga ana kashe-kashe da sauransu ko don son ransa ya kawo wasu mutane ya goyi bayansa domin a yi kashe-kashe.
Kamar yadda shi ɗaya kuma na zan dawo gare ka bari mu dinga yi maɗan abin nan. Alhaji Abubakar Tsaf idan na waye ka idan muka duba misali ƙasashe irin su Amurka da suka ci gaba na biyu akwai ƙasashe da za a ce kamar sa'annu ko abokan Najeriya ne a Afiya irin su Pakistan da India. Waɗanda kuma suna da 'yan sandan jihohi idan har Pakistan za ta yi 'yan sandan jiha ranka daɗe me zai hana Najeriya ta kan 'yan sandan jihohi
su sun waye masu a da haƙuri mu ba mu da haƙuri kuma ba mu waye ba ko yana son mulki na ƙasar nan kuma ka gani da mutane suke saka kuɗi mutum da ke saka kuɗi ba su saka kuɗi su na son mulki mulkin da suke so kwaso su kuma mutum mutunci gaya da su suna da yarin nan mulki kuma a ƙasar nan in tana da kuɗi tana da mulki ka je ka tsaya hanya inda motoci suke wucewa ka hana motoci tafiya to ka isa to irin hannun gamu shi shi ke nan yanzu in da mun waye muna bin doka sosai kuma muna tsoron Allah to in sa state police za mu samu dai ba amma mun samu state police yanzu wato muna zuwa
a kana ga lokaci da wanda ya ce tun nan ma da duka makamar su annabi da wannan kasashen mun samu nan ƴan sandan jihohi
eh gaskiya ne a in ka duba su kasashe irin su America irin su India irin su Pakistan da sauransu dukkan ku suna da ƴan sanda na jihohi da sauransu wato abin magana shine anan tsoron da ake yi kamar yadda shi babban yayana ya faɗa shi commissioner Abubakar Tsaf gaskiya ne in ka duba a yanzu a ƙasar nan shugabanni ba abin da suka sa a gaba illa su yi wawa su yi fafakere su yi sama da faɗi da dukiyar talakawan ƙasar nan wannan na yadda da wannan kwarai da gaske wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake tsoro a yi waɗannan ƴan sandan jihohi amma kuma har yaushe za mu jira in ka duba yanzu abubuwan da ke faru irin kashe-kashe da ake yi da irin zaman lafiya da ɓata dukiyar jama'a da sauransu to dole ne fa a tashi a tsaya a jajirce a ga an samu hanyar mafita in ka duba misali a Najeriya akwai jihohin da suka yi yanzu ka duba kamar jihar Kano ai sun yi karota sun yi hizba a yau in ka duba da yake a lokacin gwamnatin shi jajirtacce ne a Rabiu Musa Kwankwaso ya
tafiya
a lokacin shekarau da kuma shi kansa lokacin Kwankwaso
shi
ne Karuta shekaru ya huzba. So in ka duba waɗannan shugabanni sun tashi sun jajirce sun tabbatar an samu zaman lafiya sun tabbatar har gobe kuma waɗannan abubuwa suna aiki kuma mutane sun yarda da su. So haka su ma jihohin nan aka ba su dama suka yi ɗan sanda ina tabbatar maka za a samu bakin zaren.
Idan muka duba yadda jihar Kano ta yi hizba duk da cewa ba ɗan sanda ba ne amma suna wani ɓangare cikin aikin ɗan sanda kuma Kanawa da dama a sautari wasu ma sun fi amincewa da hizba ɗin fere ɗan sanda domin ni na je rikitar hizba a Kano na ga yadda suke sulhun mutane kuma suke kawo wato gyara tsakanin al'umma. Kaga wannan hizba ne kullum ba ɗan sanda ba ne. Baka jin cewa inda ce za a samu irin wasu naɗin misali a jihohi zai saukawa ƴan sandan aiki?
ƴan hizba shari'a suke bi kuma suna tsoron Allah suna bin Qur'ani ne. In kana bin Qur'ani ko you will not go wrong. Wannan su mutane ba za su bi Qur'ani ko Bible ba abinda muke tsoro kenan. Domin lokacin da nake police a nan a Lagos lokacin da muke da local government police na abin nan na Ibadan su suka kawo tashi hankali har muka samu wasu da cikin yaƙi.
To mun gode malamai. To wannan shine shirin farko ko kuma shimfiɗar farko da muka yi na wannan muhawara da za mu ci gaba da yin ta Allah ya kai mu a shirye-shirye mu masu zuwa game da bukata ko kuma asusun bukatar samar da rundunar ƴan sanda ta jihohi a Najeriya. Muna godiya ga su baƙin damu da suka haɗa da tsohon kwamishin ƴan sanda Abubakar Sam da kuma tsohon kwamandan sojojin jiragen sama wato Ahmed Tijjani Baba Gamawa da kuma musamman shi Hassan Maina Kane da ya shirya kuma ya jagoranci wannan muhawarar da ya aiko mana daga Abuja. Daga nan Washington DC Aliyu Mustapha Sokoto ne yake muku mun bakwana a madadin su. A huta lafiya.